الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka, ‘yan uwa musulmi da muka haɗu a wannan bature mai albarka, masallacin ɗakin Allah da ke nan unguwar Dala a birnin Kano Dabo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya ba mu dama 19 ga watan Rajab shekara ta 447 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wadda ta dace da tarako ga watan ɗaya shekara ta 2026 ta miladiya. Na ji daɗin ƙwarai da gaske ganin yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya haɗa ni da mutane masoya Allah, masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ma abota wannan masallaci, kama daga malamai zuwa jagorori zuwa kuma ‘yan uwa ɗaliban ilimi da matasa. Allah ya albarkace mu da albarkarsa, Allah ya albarkace mu da albarkar littafinsa, Allah ya albarkace mu da albarkar sunan annabinsa Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Haƙiƙa ya da cikin abin da ya sawo sanadiyyar amsa gayyata a wannan masallaci da kuma sanadiyyar haɗuwarmu da ku shi ne ƙauna, saboda al-hubbu billah, muna son juna saboda Allah, kuma a kan tafarkin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yanzu malama a cikin gabatarwar sai yake cewa da shi kansa da mai yawa kashi biyu cikin uku na adadin waɗanda suka halarci wannan zama ba mu taɓa haɗuwa da su ba. To, kamar yadda ku ba ku gani ba, ni ma ban san ku ba, amma zukatanmu sun ga juna, kuma mun ƙaunaci juna saboda Allah. A kan wannan ƙauna saboda Allah ya sa shi kansa wanda ya zama jagorar gayyata ta zuwa wannan wurin, shi Alhaji Auwal, ban taɓa ganinsa ba sai yanzu. Wannan bawan Allah ƙauna ce saboda Allah ta sa ya rinƙa kira, bai haƙura ba har sai da ya ga gashi na ƙi sonar tukuna kafin ya tabbatar da tashin, ya tabbatar ya kama tashin. Abinda wannan abin yake tuna mun shi ne babu abin da ya rage a cikin duniyar nan da yake da daɗi a tsakanin musulmi sama da ƙauna saboda Allah. Ya zama Allah maka baiwa, kana son Allah, kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kana son bayin Allah saboda Allah. Wannan shi ne abin da ya rage a cikin wannan duniyar da ke da daɗi. In ba shi ka tuna ba, ba wani abu a cikin duniya da ta ka ba, sai ka ji kunya a gaban Allah idan ba saboda Allah ka ƙaunace shi. Don ka ƙauna idan ba saboda Allah aka gina ta ba, ko dai a yi asara a duniya sakamakonta, ko kuma a yi asara a lahira bayanta, ko kuma a yi asara a duka biyu. Amma idan muna son junanmu saboda Allah, sai ka ga Allah ya dasa wannan ƙaunar tana yin naso a gaɓoɓinmu. Kai ka ce mun zauna da juna, mun rayu da juna,
amma ko da ba mu taba haduwa ba tunda asalin dalilin haduwar kauna ce ta zuciya ita kuma zuciya ba kadinta ake ba ita take hararo abinda zaka ga ya dace ta kaunata sai zama dukkan da ba haɗu ba ana kaunar juna yanzu mu'minan farko waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ganshi suka taba jikinsa suka yi tafiya da shi suka ci da shi suka sha da shi suka zauna suka tashi da shi sun gama sun tafi amma kaunar da yanzu muke musu su banda ma shi kansa wannan kaunar ta gani ce ta ji ce ta tabawa ce su suka ji suka gani suka taba amma su ba muke kaunar su ba mu ci ba ba mu gani ba ba mu taba ba ballan tana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kauna saboda Allah take sai kaga mutumin da yana cikin kabari kai din an haka kabari ma ba za a samu sauran burbushin kafofin sa ba amma kana kaunar sa saboda kaunar saboda Allah ne kai wani yanzu yana sama baya wannan duniya amma kana kaunar sa saboda Allah annabawan Allah waɗanda suke sama idan ka ji ana labari akan su annabi Adam annabi Idris annabi Yahya da dan uwansa annabi Isa annabi Musa da dan uwansa annabi Harun da kuma a saman su da annabi Yusuf a tsakiya da a can saman su annabi Ibrahim alaihi salam duka da zaka ji kana kaunar su kuma idan ana bada labarin su musamman idan ya fito daga bakin da ke bada labari akan wahayi ne wanda babu ƙarya sai kaga kamar kana ganin su wannan kauna ce saboda Allah Allah ya kullata idan ba saboda Allah ba kowace kauna idan mutum ya mutu ta kare saboda dama kana kaunar sa ne saboda wani amfanin sa duk wanda ya mutu ba amfanin sa ya kare idan akan duniya ne amma amfanin lahira shi yana wanzuwa ko mutum yana nan ko baya nan sai kaga Allah ya gina wannan kaunar ta ci gaba da wanzuwa akan wannan ne yasa nasihar mu bari ka mai da hankali akan kauna saboda Allah da yadda za mu amfana da wannan kaunar a nan duniya da kuma bayan mutuwa ita kauna saboda Allah Allah ne ya ga dama da alfarmarsa da minnarsa ga wannan al'umma da ta sa ta a tsakankanin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya sauƙaƙa mata aiki domin idan da a ce akwai gaba da rashin jituwa da zaman tankiya da rashin fahimtar juna tsakanin Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran ƴan uwansu cikin al'asharatul mubashiruna bil janna da sauran manya-manya cikin waɗanda suka halarci bara da waɗanda suka samu damar halartar bai'atul ridwan da sauran sahabbai gaba ɗaya al-muhajiruna wal ansar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu cin nasara cikin sauki ba idan Allah bai haɗa su tsaka ba ko da dangan jiki bai haɗu ba ba ka ganin sa saboda ba a wuri guda kuke ba ba kwa zaune tare kuna cuɗanya saboda ba a gari ɗaya kuke ba ta yi ita mace ce tana cikin gida ɗaya da miji kana waje amma idan zuciyar ta haɗu to nasara za a cimma ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله ما لو كنت سرقي كي تواتك تكين نهمو من سكريك شيني هو الذي أيدك بنصره ياتي مكيك الله ياتي مكيك دا آجي إرم ناسا سننكم ياتي مكيك da taimakon muminai da suke maka hidima ayyadaka bi nasrihi wa bi nasril mu'minin ya taimake ka shi kai tsaye sannan ya taimake ka da taimakon muminai da suke taya ka aiki waɗannan muminan da ka gani wa allafa baina qulubihi samun nasarar su taimake ka shine saboda sun haɗa kansu ne saboda ba kan kwakwalwar gangan kan ko gangan cikin da gaɓoɗin aka haɗa ba Allah fa bainal qulubihim suka kan Allah ya ɗaure ya haɗe su a wuri guda لو أنفقت ما في الأرض جميعا da ka kashe kudin da yake taskokin duniyar nan gaba daya don ka raba wa mutane su hadu su so juna su taimaki juna don su taimake ka ma Allah ta baina qulubihim da sai ba za ka iya hada su a kan su ba walakin Allah allaba bainahum sai Allah ya baka kyauta ya hade maka su a kan su wannan shine kyauta da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zama yayi nasarar da ya zama mafi nasarar mutumin da ya taba sa wani abu a gaba kuma ya ci nasara a kai Michael Hart ya ce daga cikin mutanen da suka fi kowa cin nasara a duniya cikin abinda suka zo yi a duniya ko na siyasa ko na tattalin arziki ko na bajinta a wurin yaki ko na mulki irin nasara kuna ko kuma na harkar addini ba a taba yin wanda ya nasara a cikin duk abin da ya zo yi kamar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Michael Hart ba musulmi bane yace shi dai a binciken sa duk da ya yarda shi Kirista ne yace amma ya san Annabi Isa dan Maryam shi ya dauke shi a matsayin wani bangare ne na Ubangiji amma bai ci nasara irin Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam yace inda ya ci nasara ba za a zo ma a ce za a kashe shi ba har ma a kashe shi in ci shi a cikin fahimtar su yace amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo yi sai da ya gama sai dai wa duniya kwankwana shi da kansa ba duniya ce ta masa kwankwana ba wannan nasara sai daga cikin abin da yasa ya samu cimma ta shine allafa baina qulubihi Allah babu wani mutumin da ya taba jagorantar wata al'umma al'ummar ta kaunace shi irin kaunar da sahabbai su kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ni nayi aikin ni na sanya musu kaunar juna sannan na sa musu gaba ɗayan su kaunar ka kaga amfanin al-ukhuwatu fillah inda ba dan ita ba za mu ci wannan nasarar ba inda ba dan ita ba addinin nan ba zai kai irin yanzu ba hakin kai aka kasale daga inda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suka tsaya sai ya dora yayi kusan shekara 10 ya ci nasara irin nasarar da ta yi ma kace ta fi irin ta Abubakar saboda zuciyar iri ɗaya ce Abubakar lokacin da yake kan mulki Umar bai yi masa manaƙisa ta siyasa da zai sa a ce kar a ga hasken sa shi in yazo da kokarin koyi da Abubakar haka Usman yazo ya dora haka Ali yazo ya dora haka suka ci gaba wannan saboda asalin tushen sa ba Allah suka yi aikin addini tare suka yi kuma saboda Allah suka taimaki juna akan wannan saboda Allah to nasarar da za su ci tana kwatankwacin irin nasarar da yawma idhin ba'dhum li ba'dhin adumun illa almuttaqin ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wa la antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulu aljannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alayhim bi sihafin min dhahabin wa aqwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun wannan duk saboda kaunar Allah kaunar juna saboda Allah al-akhilla abokai idan an ji ranar kiyama sai dai su zama abokan adawar juna duk yanda zaka ga ana haɗin baki da haɗin kai da haɗin juna da ake yi akan wani abu in dai na duniya ne zalla ba saboda Allah aka yi ba to idan an mutu a ranar kiyama abokan gaban juna za a zama illal muttaqin sai masu takawa waɗanda suka so juna saboda Allah duk waɗanda ba saboda Allah suka so juna ba to wannan kaunar tasu ba za ta wuce iya abinda suka amfana da shi a nan duniya ba a lokacin da suke da kaunar wannan mutum sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hal a'lamtahu ka sanar da shi cewa kana kaunar sa sai ce a ban gaya sai ce fa a'lim gaya masa cewa kana kaunar sa shi kuma sai ya ce da shi inni uhibbuka billah ina tabbatar ma ina kaunar ka saboda Allah ce shi kuma yace ahabbaka Allah alladhi ahbabtani la Allah wanda saboda ni saboda shi ka so ni kai ma Allah ya kaunace ka ce zama kaunar da kake mun ta koma wurin Allah kaunar da nake maka ta zama ta tushen ta daga wurin Allah ce zama Allah ne yake da rabit din kaunar mu shine ma'anar ahabbaka Allah alladhi ahbabtani fihi wa ahbabtani la wannan sai ya zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kana kaunar dan uwa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya kura koyar masa cewa kai kuma idan an fada karka gole mutum kai kuma sai kace masa kai kuma Allah ya kaunace ka saboda duk kaunar da kake ni ba zan iya biyan ta ba Allah ne zai iya biya mafi girman abin da Allah zai biya ka shi shine kai kuma ya kaunace ka kai ka kaunace ni sai kuma sai Allah ya kaunace ka saboda ba saboda ni kai ra ka kaunace ni ba saboda Allah ne ka kaunace ni shi yasa idan mutum yace da kai ina son ka saboda Allah al-kalimatu tayyibatu sadaqa Allah yake magana mai kyau ba sadaka ce ba sai ka bada kudi ake samun ladan sadaka ba ba sai ka kauda mummunan abu akan titi ake samun ladan sadaka ba ba sai ka ciyar ake samun ladan sadaka ba a'a al-kalimatu tayyiba ka ga mutum magana mai kyau wanda zaka sa ya ji dadi ya kaunace ka kai ma ka kaunace shi ilayhi yarfa'u kalimu tayyibu wal am ilayhi yas'adu kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u zuwa Allah ne zuwa gare shi kalma mai kyau da daddatan kallama cikin sunan Abi Dawud daga Anas dan Malik kuma hadisi ne wanda Malam Albani ya hassana shi wannan shi da hadisin da na faɗa yau hadisin da zan fara faɗa shi ne hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cikin Bukhari da Muslim wanda aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama akan irin wannan kauna da mutum yake yi wa wani wanda ta yi ma bai taba haduwa da shi ba amma yana son sa kawai saboda Allah to idan Allah wato ma ta kullu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim me zaka ce dangane da mutumin da yake son waɗansu mutane amma bai haɗu da su ba yana kaunar su amma ba su ga juna ba bambancin gari ko bambancin zamani ko bambancin dalilin samun dama da za su yi haduwa a wuri guda biyu ba amma dai yana son sa saboda Allah shine a ƙasa ko shine a sama ko a daidai suke amma matashin ko madaurin wannan so din saboda Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-mar'u ma'a man ahab duk mutumin da ya so wani saboda Allah suna tare da shi a wurin Allah ranar kiyama tunda a can gaba ya ce udkhulul jannata antum wa azwajukum ku da iyalanku duk ku shiga aljanna sai ku zauna tare a zaman da ba za a sake rabuwa ba haka kuma ya tabbata daga Anas dan Malik hadisin da duka hanyar da Allah zai ba su a ranar kiyama ita ce za a gina musu wani mumbari za a gina musu wani tudu inda za su hauta yadda kowa zai riƙa hango shi wannan mumbari saboda kyansa da banƙayen da zai ba wa duk wanda ya gani har sai ya sa annabawa da shahidai su riƙa tambaya su waye a nan annabawa fa sai su riƙa ji ina su ma a kai su nan saboda matsayin da ke cikin ƙauna saboda Allah kuma dan Khattab Allah ya ƙara yarda gare shi shi ma rawaito hadisi makamancin wannan wanda Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad Abu Dawud ya rawaito a cikin Sunan Ibn Hibban ya rawaito malamai shi ma sun inganta shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna min ibadillahi la unasan ma kun bi anbiya'a wala shuhada daga cikin bayin Allah akwai mutane kamar gari su ba annabawa bane kuma ba mutuwa da shahada suka yi ba amma waɗannan mutane ya faɗu humul anbiya wa shuhada yawmal qiyama idan an zo ranar qiyama matsayin su sai ya kai yadda annabawa suna jin wannan matsayin na musamman da har su ba suna so sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tukbiruna manhum ko za ka gaya mana su wane ne waɗannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa da cewa kum qaumun tahabbu bi rauhillahi ghaira arhamin bainahum ala ghairi arhamin bainahum shine mutanen da suka kaunaci juna saboda Allah ba don saboda akwai dangantaka ta jini tsakanin su ba wala amwalin yata'aqunaha kar kai tsammani kudi suka ba wa juna ko saboda wani abin da yake amfana da shi a wurin wannan na duniya ne wallahi inna wujuhakum la nur sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa yace fuskokin su idan ka gani haske ne wa innahum ala nur suna zaune kuma akan haske da wannan munbarin la yaqafuna idha khafa an-nas lokacin da ake furgacin kiyama da waɗansu suke jin tsoro su ba ta tsoron komai wala yahzanuna idha hazina an-nas abinda ke sa mutane suke bakin ciki su ba sa yin bakin ciki irin wanda mutane suke yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun sune waliyan Allah masoya Allah saboda sun so Allah hakan yasa sai suka so bayin Allah saboda Allah Anas bin Malik ya rawaito kamar yadda ya tabbata Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adab al-Mufrad hadisi ne shi ma ingantacce Albani ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma tahaffad rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibi duk waɗanda suka so juna saboda Allah to sai Allah ya ba su falalar da wanda ya fi ɗayan falala shine wanda ya fi kaunar ɗayan saboda Allah falala ce za a raba musu gurgudun yawan yadda kake kaunar dan uwanka gurgudun yawan ladarka da falalarka a wurin Allah hadisi na gaba shine hadisin da ke cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana idan kana kaunar dan uwanka kuma kana so wannan yan uwantaka ta dore me ya kamata kai mana ma'anarsa shine menene haƙoƙin da ke tsakaninmu da juna domin ya tabbatar da cewa wannan kaunar ta gaske ne wannan shine hadisin huququl muslimi 'ala al-muslim haƙƙin da musulmi ke da shi akan dan uwansa musulmi dan ya tabbatar da wanzuwar kauna a tsakaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqul muslimi 'ala al-muslimi sitt abubuwa shida haƙoƙi ne da kowane musulmi ke da su akan dan uwansa musulmi ila mahiya ya rasulullah aka ce da shi ya ma'aikin Allah a gaya mana su sai ya ce idan laqita ku fa sallim alayhi haƙi na farko shine idan ya haɗu da shi ya rika yi masa sallama haƙi na biyu idan da'aka fa ajibku idan ya gayyace ka wata hidimar sa ta tashi ya kira ka to ka amsa kiran kar ka gwale shi haƙi na uku wa idan tansahaka fansahlahu idan ya nemi kai masa nasiha ko ka bashi shawara akan wani al'amari kai masa nasiha ta gaskiya wa idan atasa fa hamidallaha fasammitu idan yayi atishawa kuma ya gode wa Allah to kai kuma ka gaishe shi ka ce masa yarhamukallah wa idza marida fa'udhu haqqi na biyar idan yayi ciwo ka je ka gaishe shi haqqi na shida wa idza mata fattabi'u idan ya mutu yayi wafati to ka shiga cikin waɗanda za su yi masa sallah har ma su yi masa rakiya zuwa makabarta ku kai shi sannan ka dawo waɗannan haƙoƙi ne da kowane musulmi a cikinmu yake da shi akan ɗan uwansa musulmi gwargwadon damar da take da ita ta isar da kowane haƙƙi waɗannan haƙoƙi idan za mu baje kolinsu ɗaya bayan ɗaya mun sharhinsu ma iya cewa su ne ginshiƙai na ƙauna saboda Allah da kuma ɗan uwantaka ta yi amfani a tsakanin musulmi idan ka tara su kana iya cewa su ne kamar haka abu na farko at-ta'awunu 'ala al-birri wa taqwa wannan shine abu na farko da yake tabbatar da gaskiya take da kace kana kaunata da gaskiya nake da nake ina kaunata shine shin muna taimakon juna ko kowa yana harkar kafansa shin ina shiga damuwarka in taya ka ka warware ta shin ina zuwa lokacin farin cikin ka in taya ka mu nuna farin ciki wannan ci ne abin da ke nuna alamar kankwantaka ta gaske duk yadda kake kaunar mutum idan a baka kawai kake faɗa ko ka rubuta masa a text ko ka masa gaisuwar juma'a ko kawai ku haɗu ka yi masa doguwar sallama ya amsa har zuwa wa baraka ku amma in bukata ta zo ka taimake shi ba za ka taimake shi ba kai ya gaske kai ba masoyi ba ne saboda Allah ya ce wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan ku yi rika taimakekeniya da juna a kan nagarta da taƙawa. Nagarta ita ce dukkan ayyukan da suka shafi abu mai kyau na rayuwa wanda za ka amfana shi ba zai amfana. A taƙawa shi ne harkokin addini da harkokin rayuwa ta duniya. Min kurabi duniya na fasallahu an hukumfatan min kurabi yau din siyama. Duk haka mun kai wa juna nasiha. Kai kuma daga cikin haƙƙin da yake da shi a kanka shi ne in ya zo maka da siya baka karɓa. Saboda da Allah maɗaukakin sarki ma ya ce mun zama ‘yan asara idan ba ma yi wa juna ba tawasau bil haq. In ba ma juna in ba ma gaya wa juna gaskiya mun zama ‘yan asara mai amfanin zamantakewarmu. Akwai mutanen da idan kai masa nasiha a kan abin da ya shafi harkar ku ta waje zai karɓa ko a kan addini zai karɓa, amma ka ba shi shawara a kan gidansa ba zai tabbatar ce ba ko wani private issues ne. Mu a musulunci ba haka ba ne, zai ce maka wani private mata ne karka shiga, ni da matata nan fa red line ne karka shiga. Kariya kake a musulunci a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu matsala a cikin gidansa na hadithatul ifk ya shafi na Aisha, ai sai da ya kira wasu daga cikin na kusa da shi ya shawara da su. Me yasa bai ce wannan harkar ta iyalai na bane kuma harkar da ta shafi mutuncin iyalai na ne ba ruwa na da ku ba ruwan ku da ni, a'a ana neman shawara. Kuma lokacin da yake bincike da tambaya sai da ya rika tambayar sahabbai da maza da mata cikin waɗanda ya nemi shawara su hada Ali ibn Abi Talib har da mahaifinta Abubakar cikin waɗanda ya tambaya cikin mata har da Barira. Don haka yana da kyau ya zama karkarin ka cewa harkar iyalanka ba mai shiga, a'a idan mai nasiha ne ya shiga. Ya zama kana da kishi a kan iyalanka don tsare mutuncinsu, amma idan ka yi kuskure ko ka bari cewa za a iya gaya masa ba daidai ba. Idan kuma baka yarda abokinka ya baka shawara a kan iyalanka ba, to waye zai baka? Waye ya san harkar iyalanka ba abokinka ba? In ka bari haka kawai kace sai malam ya yi wa'azi kafin ka ji, malam bai san damuwar gidanka ba, za a ga wa'azi ba ji so irin naka matsalar ba, amma abokinka ya sani ya leko ba sai ya ji aya ko hadisi ba. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada ƴan'uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda, sai Salman ya kawo ziyara a gidan Abu Darda, sai shi ya karɓi bakuncinsa. Amma kafin sun saba haka, baka ranar ya taho sai zo gida direct, sai gida kai tsaye gidan abokinsa ne. An taɓa zaman tare an zauna gida guda ko an zauna makota, sai zo ya sallama a gidan, sai samu matar shi ta karɓe shi aka ba shi abin da ya kamata a karɓe shi. Shi kuma lokacin mai gidan baya sai ganta ba ta da kyan gani, ya ganta ba ta kimta kanta ba. Ki haba Ummu Darda kina mata aure ba za ki kula da kanki ba kafin mijinki ya dawo? Yanzu wannan haka ka kalla nasiha din ce ai nasiha wa matar abokinka akan ta kyautata wa abokinka, wannan nasiha ce mai kyau. Ai sai ki ce mishi kaga akwai dalili, shi abokinka ai ba ruwan shi da mace, ba ana yin kwalliya saboda mijin a jawo hankalinsa ba ne, shi ba ruwansa da mace. In nayi ma nayi aikin banza, yanzu in ya dawo da rana za ga azumi yake yi, dare yana yi kuma in yi shi kuɗa da goma ya fara sallah sai gari ya waye, zaka idan faruwar shi da ni zaka ba zan yi masa kwalliya ba, yana azumi ne ma ina azumi. Sai ce naji, sai bari da ya dawo sai ce an kawo wa bako abinci, sai aka ce a bai ci ba tukuna yana jiran ka, sai zai kawo masa sai ce mu ci abinci, ya ce ba zan ci ba sai ka karya azumi, sai mun ci tare. Ya ce a ya ce Allah ba zan ci ba sai ka karya, sai karya. Saboda ya san Salmanu ya fi shi ilimi kuma abokinsa ne na gaske, kuma dukkansu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu tarbiyya, ba zai sa shi mummuna ba sai in yana da dalili. Don haka wannan abun ko shi ya dauka ba daidai bane sai hakura a nasa, in an je gaban mai gida za a gyara sallallahu alaihi wasallam. Don haka kawai sai ci abinci, sai dare ya yi sai ce da shi tashi ka je ka samu iyalinka, daga baya ka dawo. Shi kenan ya kora shi ya tafi. Da ya dawo sai ya fara zai sallah, sai da kaɗa ba za ka yi sallah ba. Ya sake tashi zai sallah an jima, ya ce ba za a yi sallah yanzu ba. to kuma ya san Salman duk sallar da ai ba zai fi Salman ba sai dai bar shi can karshen dare zai ci gaba da shi mun sallar shi suka yi sallah tare inda ya bar shi kwana zai yi na sallah inda ya bar shi jiya zai wuni yana azumi yadda aka saba amma ya hana saka ce wannan yana Allah Allah a bari gari ya waye shi da ya ga kai wannan ana kokarin a tsara kaidi akan ibada wanda yana ci a rage ya sana kari azumi ya sana hana sallah ya hana ni sallah cikin dare amma abokin sa ne kuma dan kwantaka ce saboda Allah shi kuma ya ga kamar wannan fa yayi da niyyar nasiha saka da suka tashi da safe aka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ida sallah sai Abu Darda sai ya lafafa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kaji yadda aka yi jiya nayi bako kuma Salman ne kai kuma kai ka hada mu da Salman kuma na san darajar Salman amma ka ji abin da Salman ne Salman ya sa na kare azumi Salman ya sa ya hana ni yin sallah wai sai ya ce da ni inna li rabbika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan wa li wa li nafsika alayka haqqan wa li jasadika alayka haqqan fa a'ti kulli bi haqqin haqqa yace abun da yake mun kenan shine ga ya masa to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa kawai sadaqa Salman Salman ya ga masa gaskiya a wata riwaya zuwa yayi kawai shi suna gida yace masa kai yanzu me yasa kake hana ni wadannan abubuwa sai ga masa wannan sai yace masa kaka inna li rabbika alayka haqqan ubangiji yana da haƙƙi a kanka shine na yin sallah shine na azumi kuma kana yi ai wa li nafsika alayka haqqan ko wa li jasadika alayka haqqan dangan jikin ka yana da haƙƙi baka in ka zo biyan haƙƙin ubangiji karka cinye gaba daya ka rage lokacin da zaka haqqan wa li zawjika alayka haqqan wa li jasadika in yadda Salman ya gaya maka nan kaga manzon Allah baya wurin amma muhimmancin zancen ya kai a aiko malaika ya gaya masa abin da suka yi tun kafin abin da za a zo yi tambaya wannan bukan a daga cikin yan kwantaka saboda Allah baka samu wannan dokumai da ake nasiha wa juna shin mu haka muke yi wani za ka ga idan ya ga abin da ba kyau sai ce ohon ku mai kinci shine shi sai ya je a gidansa sai ya rika mai kyau din tunda wani baya yi ni bari in gara mai muni kuma shine ya je ta zuntansa ko ya dada kara dagula abu mai munin da yafi shine wanda za a gaya masa shi kuma ya ce ba ruwanka da harka ta kan gida na haƙƙi na gaba na uku shine isha'u sala wanda yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi Allah yana so mu rinka yawan yi wa juna sallama kuma Allah yana so kai sallama ba wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma Allah yana so wato wannan sallama din ya zama duk wanda aka yi masa shi kuma ya amsa wa idza qulaytum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afshu salama bainakum tahabbu dai daga cikin abin da zai kara yaukaka dan uwantaka da kaunar juna tsakaninku shine ku rinka yawaita yi wa juna sallama abu na gaba da yake kara kaunar juna shine banda kwaɗayi abu na gaba da yake kara kaunar juna shine banda rowa waɗannan abubuwan guda biyu suna cikin abin da suke fata ƴan kuwantaka kwaɗayi a ɗaya gefen da rowa a ɗaya gefen kwaɗayi da rowa aiki shoyin juna ne kuma kowanne abun aibi ne kar ka yi kwaɗayi sannan kar ka zama kuma marowaci abin da yake nufi da kar ka yi kwaɗayi shine idan kana so ku zauna lafiya da mutum kar ka nuna kana kwaɗayin abu hannunsa ka rika nuna kana kwaɗayin ya yi nagarta kai masa nasiha ka rika kana kwaɗayin abubuwa na addini su yi tare amma kar ka nuna ku rika cin kuɗinsa tare wannan yana bata ƴan uwantaka kuna fahimta da kyau idan ya gayyace ka sai ku taɓa idan bai gayyace ka ba kana nesa idan ya baka ka karɓa jazakallahu khairan idan bai baka ba ka kame ka rike ajinka da mutuncinka idan kana so ya baka ka roki Allah ka ce Allah ya sa ya baka zai baka ko shi bai yi niyya ba ko kai baka yi tsammani ba amma ka nuna masa ya gane kana so zai ce wannan da yake yana so na saboda Allah nan kariya yake yana so na saboda abun halura ne kisa wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ga ya mu abin da zai sa idan nayi Allah zai so ni mutane ma za su so ni sai ce abin da zaka yi Allah ya so ka shine ka guji wannan duniyar ka daina mayata akan duniya yace abin da zai sa mutane su so ka kuma shine ka guji abun hannun su ka daina nuna musu kadai duk dan adam da ka nuna masa kana kwadayin abun hannun sa sai ya ji wani iri na kaskanci game da kai kuma wannan yan kwantaka tana jisashewa idan akwai ganin kaskanci ka rike ajinka ka rike mutuncinka idan ka ga baka samu ba ba laifin sa bane wanda ya raba ne ya bashi kai kuma ya baka iya wannan zuwa ka dama kuma saboda Allah kace kana so sai ka dogara gare shi sai shi ya baka amma kar ka dogara da bawan duk wanda ka nuna cewa kana kwadayin abun hannun sa ko shi waye ne wallahi sai ka hau masa kai ko shi waye wanda yake so a roke shi shine wanda nasa baya karewa shine Allahu rabbul alamin amma duk wanda nasa yake karewa to wannan baya so ka rika nuna masa ka damu da wannan abu kuma abota ana yi tsakanin mawadaci da matalauci ana yi waɗannan al-khulafa'ul arba'a din da kaji ai a cikin su akwai matalauta a can kasa kamar Ali ibn Abi Talib shi sa har annabi ke ce masa Abu Turab akwai masu kudi a can sama irin su Usman da Abubakar akwai ƴan tsakatsaki irin su Umar duk haka aka zauna amma akai kaunar juna saboda Allah saboda Abubakar da Usman ba sa rowa Aliyu da Umar kuma ba sa kwadayi kai ne sa ba za ka zama ka yanzu har Ali ibn Abi Talib ya bar duniya shi ba mai kudi bane amma ya rage masa daraja ya rage masa komai ba har Abubakar da Usman suka bar duniya shi ba muka daita bane don haka kudin su bai hana musu abota da Aliyu ba Aliyu kuma talaucin sa bai hana masa abota da su ba saboda ba kudin bane ya hada su shi Aliyu ba ruwansa da kudin su imanin su ne ya damu da shi su kuma ba ruwan su da bai da shi saboda dama su suna alaka da shi ba don yadda za su yi alaka da masu kudi bane alaka ta addini ba maganar kudin ka nawa ne ba maganar nawa ne a asusun ka damuwar ita ce kai na gari ne ko ba na gari ba wannan kuma kudi baya da aminin din sa jama'a muna fahimtar wannan don haka dole a hade za a fade shi kar ka nuna wa wani ka daina kwadayi sai ka nuna wa wani kai kuma ka daina rowa kar ka ce wa mai kudi ka daina rowa sai ka ce wa mai talaka shi ko ka ce masa kai kuma ka daina kwadayi sai zama idan wanda ya zo bayarwa zai bayar ne a cikin dadin rai ya san ba roƙar sa kai ba wanda zai karba kuma sai karba cikin izza ya san ba kwadayi ya sa ya kamu ba ina fata an fahimta don Allah jama'an musulmi mu gyara wannan yana cikin abin da zai gyara kantuntaka tsakanin mu yanzu wani zai maka dadin baki kun hatsu akan addini ne kun hatsu akan waye amma ina da lissafi ta bai tsawa da bai tsawon kuɗi ba mai tsawa da bai mun kaza ba sai to wannan ba saboda Allah bane sai kwanci a mutar to ba ruwanka da abun hannun sa idan kana so cewa kaga kamar yana da rowa to sai a bi ta hanyar da ta dace sai a masa nasiha ya daina rowa amma tun da ka so shi saboda Allah ne ai yana sallah ai yana azumi ai yana wacece sai a hana shi wannan rowa to tun da dama ba don abun hannun sa kake so ba zai saka daina wannan abun tar kuma muna fahimta to amma ku kuma waɗanda Allah ya ba su don Allah kar ku rinka yin mako da karancin bayarwa wannan ba hali bane na musulmi halin musulmi shine ya bayar ta dama ya bayar ta hagu ya bayar ta gaba ya bayar ta yabta baya halin musulmi shine wanda yake jin tausayi na kasance halin musulmi shine halin Allah ya ban ka zo mu haɗu mu ci tare amma duk mutumin da ya zama halinsa halin rowa ne to Allah ya siffanta rowa a inda yake siffanta kafirai ne ara'aita allazi tawalla kafiri ne ai wannan wa a'fa qalilan wa akda marwaci shine wannan sai munafikai allazi da yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl marwata kuma masu sa ai rowa sai ta gariyar wanda shi bai ma yadda da tashin kiyama ba shine wala yasuddu ala ta'amil miskin shi bai bayar ba kuma baya so yaga an bayar sai Allah ce wannan kan shi da Allah zai kafi bidde domin duk wanda yake akwai tashin kiyama ya san zai rabu da wannan abin duniya kuma za a je a tambaye shi a ce ba zai bari ya rufe masa ido har ya rika rowa a kai ba to akwai wanda shi zai yi rowa ba kuma ya sa wani kuma shi ba ya yi rowa idan wani yana alheri kuma ya hana alheri wannan shine yan wa yamna'una ma'una Allah ka raba mu da su to mumini kuma na gaske shine wanda shi kuma baya da tsananin kwadayi shine wanda yake tawakkali ga Allah shine wanda ya yarda da cewa Allah ne ya raba don haka tun da ya tashi bai da kokobo Allah bai ga daman yau ya tashi da shi bane sai da sayawa za ku yi tsakanin ku neman bashi za ka yi idan kuna yi neman taimako za ka yi idan ka kai irin wanda zai mai taimako wanda duka ba hana ba amma ka mai da abin ya zama sana'arka da al'adarka ka yi text kawai sai ka tura account number wasu ba da suke yi ba yanzu don Allah ta yaya za ka yi tsammanin mutumin da ka tambaya kuma har ka tura account number ta iya bayar ta yiwu yau yana da hali ya bayar amma wani ya riga ka duk mutumin da yake roƙo shi bai la'akari da irin wannan damuwarsa kawai ita ce in ka hana shi kawai ka hana ne kuma kai ba mutumin kirki ba to sai za a yi kyankwantaka ta addinin irin wannan kuma galibin mutum duk komin yana bayarwa in dai har ka yi kuma har ka dauka kawai ya riga ya gama ga account number ba yanda zai baka in kuma ya bayar to mai wa kai ne yau na farko idan Allah ya ce bayar ba Allah bai faɗi sunanka a cikin waɗanda ya kamata ya basu ba zai ba wa wanda shi ya ga dama ne zaka ya ba wasu kai baka cikin waɗanda in bai basu ba Allah zai kama shi in da ya riga ya ba wani amma wani yana dauka cewa in dai ya tambaya ba a bashi ba kowa ne marwaci to duk wanda kake son abu a wurin sa idan kaga kana bukata kana so ka cancanta ka bi hanya ɗaya biyu hanyar da ta fi kowace ita ce ka je wurin ubangijin da ya bashi ka ce Allah ya ba ka ko ta hanyar sa ko ba ta hanyar sa ba bukatar ka ita ce Allah ya yi maka shi kuma Allah zai yi maka ba dole shi ta hanyar sa ba kamar yadda shi ma ya yi masa ba ta hanyar wani ba idan Allah ya tashi baka arziki ba dole sai ya baka ta hanyar wani ba inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab in Allah ya tashi bayarwa baya lissafi Allah zai iya baka abinda kai ba za ka iya lissafin sa ba shine bi ghairi hisab ba tare da kuma kididdigewa ce dan wannan dan a shi Allah yana bayarwa da yadda bani yadullahi mubba idan abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun Allah a sake take hannun Allah a sake ke a buɗe ke yadullahi mal'a hannun Allah a cike yake da bayarwa kuma kullun Allah yana bayarwa bal yadahu mabsuta tani yunfiqu kayfa yasha to amma ba Allah yana yanda yake so idan ka roki Allah sai ka dogara gare shi to zaka iya hakura ka kare na rantse da wanda raina yake hannu sai idan kana da yakini Allah sai kawo a baka amma shi Allah idan ya tashi bayarwa kar ka dauka irin yadda in ka tambayi abokin ka dai in bai bayar ba ko kuma kana faɗa shi kuma dole a shi fa Allah ubangiji kake roko baka zaka kaskantar da kanka ne sai ka jira shi kai zaka sa lokacin tambaya amma ba kai zaka sa lokacin amsa ba ka ce in an jima zan yi tambaya in an jima zan roka qala sa astaghfiru lakum rabbi zan yi lokaci kaza amma an zo karba ba sai Allah ya karba lokacin da ya dama in ka ce Allah ka cire ni a wannan matsalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an amsa maka amma kuma ai ba kai ne zaka sa yau ne ko gobe ba sai Allah ne ya dama zaka iya ka ci gaba da matsalar har jibi amma Allah ya amsa yau shi za a yi kuma ka jira idan lalura ka ta kai yadda sai ka tambaya ka ci ka roka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku ne kadai ya halatta su yi sauran duk wanda ya roko ya ci shuhutu ne ya ce haramun ne yake ci shine wanda yake cikin tsananin talaucin da har mutanen unguwar su ko gari su sun shaida cewa wani yana cikin tsananin talauci amma wanda zai karba ne mutane ba su gane cewa ya shiga cikin talauci ba to wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai roka ba mutum na biyu shine wanda ya samu ja'ifa shine yana da arziki ko yayi noma ko da abu zai cinye gonar ko akai masa gobara yana da arziki sai lokaci daya wani abu zai cinye wannan shine mutum na biyu sai mutum na uku shine wanda ya dauki nauyin wadansu ya dauki bashi wasu sun ci bashi ya ce zai biya musu waɗannan mutum uku sune waɗanda ya halatta su roƙo to idan ka je zaka roƙa sai aka ce ka roƙi iya bukatarka shine ma'anar da sa'ili wal mahrum wanda ya roƙa kana iya bashi idan mutum ya cancanci ya roƙa sai ya roƙa to amma da nauyi wannan roƙon in ba ya zama dole ba karkai idan da hali in za ka roƙa ka roƙi bashi amma ka roƙa da niyyar tabbas za ka biya ba wajen ka gashi banza banza ba idan kaga baka da hali kana bukata ne abinci ne yau ma baka da shi gobe ma baka da shi sai ka roƙa amma da gurgurdon iya bukatar ka idan aka baka sai ka kabe haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake an fahimci wannan to kai kuma idan an tambaye ka ka bayar saboda duk mutum mai bayarwa idan ya san wani yana da mutuncin da bai saba roƙo ba in ya roƙa zai ba shi to shi kuma ya cika dangantakar ka in ya tambaya ka ba shi kana da hali kar ka hana shi an fahimta ko waɗannan su ne abubuwan guda biyu da suke tafiya tare banda kwaɗayi banda mai banda ruwa to sai na kusa da ƙarshe ai na ƙarshe shi ne yawan ziyartar juna da haɗuwa da juna wannan yana cikin abin da yake ƙara ƙarfafa ɗan'uwantaka ka tashi daga inda kake ka ziyarci ɗan'uwanka ba dangi iya ba da uwa ba wata alaƙa sai saboda Allah ka je ka ziyarce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar da yake cikin sahih muslim akan wani bawan Allah da ya tashi yayi tafiya daga garin sai ta gode gari ya je wurin wancan ne kawai dan ya ziyarce shi saboda Allah da ya tashi ya je yana isa kusa da garin sai hadu da wani sai tsare shi ce a daidai kofar gari shi ne ya kawo ka nan garin ya ce na zo ziyarar wani bawan Allah shi ne hada ku da shi ce ka san sai kawai saboda Allah yace saboda Allah kadai ka kawo masa ziyara ce saboda Allah kadai yace to ni manzon Allah ne mala'ika ne daga wurin Allah don in gaya maka cewa Allah yana son ka kamar yadda kake son dan uwanka Allah ya gani ya kaunace mu Allah ya tabbatar mana da dukkan alkhairi wannan kauna da take tsakanin mu da juna da na ganta a zahiri ga malanka kuma shi mai masaukin baki ga kuma gaba ɗayan ku Allah ubangiji ya sa wannan kauna ta mana amfani bayan mutuwa Allah ya saka amfane mu a wannan rayuwa Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsawon rayuwar mu da gafar da kurakuran mu da kuma daukaka darajar mu abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuma Allah ya kai mana sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kun da kai mun da iya Allah ya masa rahama wa ma ta'ata bin ha'i kana wa ma tanaka bin ha'i kana idan ki wa kika rayuwar ka baki ne tare Allah bada wajen sanjiya alƙin da ne akan kauna da kuma wurin kauna tun muna asali muna rayuwa Allah ya kaddara waɗanda za ka kauna da kuma waɗanda za a iya samun matsala tare da su. Shi yasa da Allah cikin rahamarsa ya mana rahama da addini sai ya zama dai a kan wannan tsari kake tafiya. Muminai su ne masoyanka, su ne abokanka, su ne wanda ya kamata ka goge da bayansu, su ne wanda ya kamata a ce kana tare da su a kowane yanayi. Har na kafirai ba tare kuke ba, ba masoyarka ba ne, bai kamata a ce kana tare da su ba, sai inda ba yadda za a yi shi nan zama tare da su ne da kaɗan hukun a kusa. Allah ka samu dace. Sannan kuma abu ne gaba, ƙauna zamanin yi magana a kan ta ba ƙaramin abu. Soyayya ita ce ta kansan ya kai yi wa mutum abin da ba ba a iya yi wa ɗan adam. Na alhaini da son tsayawa da kuma ƙoƙarin bayyana ta ya bude wa'adinsa da bayani irin yadda Allah farautakin sarki ya jusa wa sahabban manzon Allah taurar manzon Allah yadda abin zai rufu maka dibi yadda za ka san cewar soyayya ita ce take sanyawa kai wa mutum abin da ba ba a saba ne wa ɗan madafinsa ba. Akwai aiki kudurar da sadiya abinda idan jiki ya gama amfani da shi yake kudar da shi ta waɗansu sabobi shi kansa ne jikin kudin abin da yake kamar gayaki da bawali da majina da miyau. Za ka ga mafi yawanci wanda abin ma ya fito ta jikin sa gudun da yake haka ne kowa a gaba to amma kuma kauta ce take sanya ka iya amfani ka iya wato mu'amala da wannan abin da ya fito daga jikin wanda kake kauna saboda Allah umu aiwar ba su tsakulanin wannan ba wannan da yake nunawa tsantsar kauna da soyayya. Annabi alaihi salatu wassalam ya yi fitsari ya yi bawali a cikin kasko Ummu Aiman ta zo ta daga ta ji yana kanshi ta shanye wannan menene wannan yana nuni zuwa ga irin tsananin kaunar da take masa ya yan uwa ba sha jinin manzon Allah ba a Uhud an ji wa manzon Allah ciwo wanda daga cikin sahabbai in ban manta ba Talha bin Ubaidillah Sheikh ina da waya ta da ji nake zo ya zo ya lotse jinin ta al'adance ai tofarwa ake amma sai ya haƙe Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wajabat ta wajaba aljanna a gare ka an yi masa kaho wanda ya tattara jinin ya tafi da shi ya je ya sha wannan duk yana nuna irin ƙauna da suke yi masa wanda abinda jiki ma ya gama amfani da shi jikin ya fitar nasan sha suke. Suhail bin Amr al-Saqafi a sulhun Hudaybiya ya zo ya ga irin yadda sahabbai suke aiki da irin wannan ƙauna da Allah ya ƙwarara musu a cikin zukatansu ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya tarar da manzon Allah tsakaninsu a zaune da ya yi kaki idan ya koko sai ka ga hannaye sun yi sama an tare wannan ya shafa a fuskarsa wannan ya shafa a jikinsa wanda bai samu ba ya bi hannun wanda ya samu ya kaso a nan shi ba ya shafa haka ya faɗa ya ce na je gurin Kisra na je gurin Kaisar manya-manyan masu mulkin duniya na wannan lokacin amma banga ana nuna musu tsananin ƙaunar da naga sahabban Annabi alaihi salatu wassalam suna nuna masa tun daga lokacin abin ya ruɗa masa ƙwaƙwalwa shi yasa suka zama abin da suka zama suka taimaka masa iyaki babu kamar yadda malam ya faɗa a farkon laccinsa suka tafi da manya-manyan lada da matsayai wanda ba ma za a hango su ba ballanta za a kamo su duk wanda kuma ya shiga cikin jarraba sukansu da zaginsu to an jarrabe shi da wutar jahannama Allah ka tsare wannan bayan Allah sun yi gaba irin yadda suka nuna masa ƙauna domin ita ce asali ita ce asali shi yasa ya ɗan uwa Allah maɗaukakin sarki wannan babi da malam ya taɓa na ƙauna Allah maɗaukakin sarki yana ƙauna yana soyayya sai ya soma daga kansa inna Allahu yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe waɗansu bayansa saboda waɗansu ayyukansu
yana kaunarsu wanda a wannan babun ne ce idan ka taba su to shi ka taba ka fito da rindunar ka shi ma zai fito da tsasa kuma sai ya kasance manzansa ma yana kauna annabi alaihi salatu wasalam yana son mu'minai a dunkula ga baki dayansu to kuma a gefe sai Allah ya sanya masa kaunar waɗansu daga cikin su fiye da waɗansu ai an tambaye shi a cikin madawa ka kuso waye ce Sayyidina Abubakar Siddiq Sayyidina Abubakar Siddiq ya tafi da wannan fanarar fahasibuhu mut aka kuma tambaye shi a cikin mata wacce ka kuso itewa yassa ummu na aisha Allah ya kara mata yadda saboda Allah yana soyayya manzon Allah yana soyayya sai ya kasance mu kuma aka dora mu akan mi kauna saboda Allah mi kauna saboda manzon Allah har ya kasance akwai abu guda biyu da zai faru ranar alkiyama mu kula da wayannan abubuwan guda biyu kuma dukkanin su kauna ce ta dauko shi ita ce ta yi da kwanci abu na farko dai ranar alkiyama babu shinuwa sai kwaya daya kuma yanda babu ruwa sai tafki kwaya daya duk kuma inuwar da ruwan duk suna karkashin manzon Allah inuwan nan ita ce inuwa al'arshi idan Allah ya taimake ka kana da wani da kuka yi alhubbu billah to kana da kujera a karkashin inuwa al'arshi Allah ka sanya mu sannan kuma abu na gaba shine abin tsoro Allah ka ba mu ikon mu gyara idan muna cikin kuskure in kuma muna kan daidai Allah ya kafe mu akan daidai din shine al-mar'u ma amal ahabba yawm al-qiyamati haka manzon Allah ya faɗa hadisin Abdullah ibn Abbas yace ban ga wata rana da sahabbai suka faɗa akan munna ana kabbara ba irin ranar da manzon Allah ya faɗi wannan hadisi saboda gabaki ɗayansu sun fi san manzon Allah duk duniya ba su da abin da suke kauna irinsa to gashi ya ba da labarin suna tare da shi to mu kuma yau sai mu duba mu gani manzon Allah shine a gaban mu shi muka fi kauna ko kuma dawa ce dawa shine fa magana da baki wanda kowa zai iya faɗa waɗansu su sanya wa kansu suna Muhammadawa idan an haɗa na waya ya kauna yaya soyayya dawa kenan yaya kauna ya soyayya an kauna ba Allah ya saukaka akwai da'awa a kuma akwai kuma kaunar original ɗin gaske wacce ita ce ahlu sunna suke akan ta insha Allah to billahi alladhi ka bayyana ɗaya daga cikin madabata yake cewa falyanzuru ahadukum man yughadir ɗaya daga cikin ku ya duba ya ga wa zai kaunata waye a cikin zuciyarsa shin musulmin ne ma a cikin zuciyarka su kake kauna su kake kishi kamar magana da malam ya rufe wa'azinsa da ita na kaunar ita ce take wajabta taimakekeniya don wallahi duk wanda kake kauna ba za ka hana shi abinka ba in ka ba shi ma ya karba munna kake ko kana jiran ranar da za ta gan shi da bukata kai gaggawar biya masa ita wani irin yadda muke gaggawar zuba 'yan uwanmu a cikin ɓacin rai mu kora su cikin damuwa ko kuma suna cikin damuwar a ba mu ba ruwanmu ita ce maganar da malam ya fata ta kusan minti 45 da malam ya yi minti 30 a kan wannan ne al-ukhuwa billah to kuma yaya taimakawa saboda Allah din kalli irin yanda yanzu ake kashe 'yan uwanmu kisa na durmuza hancinsu kisa na gilla kana cikin gidanka kana bacci a zo danninku a banka masa wuta sai kun fito a guje yara kanana suna kuka kuma a banka muku wutar daga bakin bindiga wallahi tun ana fadar irin wannan muna bacin rai muna nuna damuwa yanzu abun sai sauka yake a cikin zukatanmu yar addu'ar da muke ma ina ganin amma kusa dainawa sai dai a social media kada bubudo an kashe mutum 45 to ga sanan an sa musu likafani ya mutum ya sauri ya fice saboda an saba an saba ji an saba gani amma su arna kalli irin yadda an kashe mutum daya mutum biyu ballantana akai mutum goma irin yanda suke tada hankalin su su ta magana to nasihar da zan mana ya ƴan uwa ranar alƙiyamar nan dai ka san wanda za a tashe ka ka je kana nufin sa domin maiya ce ta wallahi shi kun haɗu kuna tare almar'u ma aman ahabba maiya ce sai fa kun haɗu da shi musulmin kake kauna su kake tare da su kana kishin su min yadda ba mu da abin da za mu iya sai musu addu'a da nema musu sauki na gabas ta tsakiya da kuma na Najeriya ta tsakiya da na arewa da na sauransu kuma ba a fasa ba kisan ake a kullum to ba mu da abin da za mu iya mun yadda sai addu'a dan Allah a dora a ci gaba a dinga yi musu addu'a a dinga yi musu addu'a akan Allah ya fitar da su daga cikin halin da suke ciki mu dinga yawaita addu'a kan Allah ya kashe wayanda suke da hannu akan kashe musulmi bayan Allah basu ji ba basu gani ba Allahumma halik man kana fi halakihi rahatan lil muslimin Allah ka halaka dukkanin wanda a cikin halaka shi akwai hutu ga musulmi Allah ka dakatar da Allah kai mana abuwa ga ɗaya daga cikin shehunan malamanmu matasan malamanmu ko kurkura ma ba ta yi kuro masa ba amma da abubakar goron ba da za mu ba shi ko da minti ɗaya ne inda ya zo ya ko minti ɗaya ne mala ko da minti ɗaya ne sai a ko da minti ɗaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أيها المسلمين kusan an yi mun mufaja'a da babu yadda zan yi ne dai sai na amsa yadda aka faɗa domin duka malamai na ne suka umarta Malam Al-Qasim malami na ne yaya ne kuma uba ne ga kuma professor babban malami na murabbi na jagora na ko in ce uduwa ta ma gaba daya dan Allah al-haqiqa mala yana daga cikin waɗanda suka zaburar da ni har nake iya magana akan abin da ya shafi addini kusan shine mentor dina akan abin da ya shafi karantawa da kuma da'awa tun kafin Allah ya kaddara mun tafiya karatu kasar Sudan bani da malamin da nake saurara sama da malam tun a lokacin malam bai sanni ba har Allah ya kaddara alaƙar da ta sa malam ya sanni kuma har nake iya kujirawa da malam wasu buƙatu waɗanda suka shafi tattaunawa ta addini. Dan har a yanzu da nake magana ta abin da ya shiga duhu, ku kusan ina fita da gudu in je wajen malam kuma in samu buɗe a cikin sha'awa. Da haka malam ina aran bakin duka mahalarta gurin nan cewa nuhibbuka fillah. Yadda malam ya nuna mana ƙauna da soyayya ya halarci wannan waje, muwa muna ƙaunar malam saboda Allah. Allah kuma ka tabbatar mana da wannan ƙauna har a gidan aljanna baki ɗaya. Da haka ni ba zan iya ta'aliki akan abin da malam ya ce ba, domin babba shi ne yake yin ta'aliki akan abin da ƙarami ya ce. Ni ko babu wani abu da zan iya cewa akan maganganun malam sai dai ce Allah ya saka wa malam da alkhairi. Wannan gwalagwalan abubuwa da muka ji daga malam, Allah ya ba mu ikon amfani da su. Allah ya saka wa malam da alkhairi. Malam yadda ka faranta ran ɗan uwa musulmi da suka halarci wannan waje, kai ma Allah ya faranta maka rayuwarka. Yadda kake kokari wajen tabbatar da cewa sai an yi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya tashe ka a tutar masoyinka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ranar kiyama. Ta haka ƴan uwa, iya abin da zan iya cewa kenan, dan ba zan iya magana a gaban malam ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Agara kamata a ce masallaci ta ba akwai gini daga nan.
Yadda
na san duk wanda yake hulɗa da social media ya riga ya gama tsadin malam, amma a hotance a cikin hudu to yau kuma gashi a zahirance. Allah ya kara wa malam lafiya. Allah ya kara wa malam lafiya. Ai haka muke su idan mun fice muna da gwaraza wanda harshensu ike tafiya, ana jifan mu da shubuhat, to muna da buƙatar irinsu wanda su ne suke da garkuwa ta zamani a hannunsu. Michael Hart da ya magana rubutunsa da turanci ya yi, in ba ka iya wace iskaza ko iskaza ba za ka iya kaya da turanci ya yi. Hundred waye ke heros kana da buƙatar kai kai turanci kai larabci. Allah ka sa mu dace ga abuga dama sai ya ƙara wa malam lafiya. Allah ke mana afuwa. Abu na ƙarshe ga ciyaman kai wa ciyaman fatan alkhairi. Alhaji Awwal Isa ba shi ne ciyaman da masallacin nan. Allah ya ba shi lafiyar kaiwa da komowa da ɗauko mana gwalagwalan da tijai a cikin al'umma da gwalagwalan samari a cikin al'umma. Daga abu na baya-bayan da an ya ɗauko mana malam Abubakar ɗin shi ya zo ya amfana da ga kuma Bin Usman. Allah ka yi masa rahama, Allah ka taimaka masa, mai gaba da shi Allah ka yi gaba da shi, Allah ka so mai sansa. A nan wannan kujerar ya faɗi maganar da ya faɗa, waɗannan mutane suka ɗauke ta suke cin mutuncin sa da ita. Allah ya yi wa Bin Usman rahama, Allah ya saka masa da alkhairi. Minti ɗaya siya man na wannan masallaci zai yi godiya ga mahalarta. Malam bismillah.
Alhamdulillah. Allah matuƙar godiya. Sannan na neman taimakon Allah. Allah ka taimaki malam a duk inda yake. Allah ya kasance tare da shi. Allah ya haɗa masa. Allah ya girmama darajarsa. Wallahi malam muna ƙaunar ka. Wallahi muna ƙaunar ka. Wallahi muna ƙaunar ka. Ƙaunar da baki ba zai iya faɗa ba. mana ka nuna mana kawai wallahi mana shi da kansa yake bibiyar lacca wallahi lazim na kiran zamanan kaza mun tattauna mun yi magana ibu goce yaushe ne a ina ne kaza yace malam zan zo in dauki ci a'a ba sai ka wahalar da kai ba zan ji Allah muna kamar ka Allah ubudi ya karba
الله
الحمد لله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم